night till you pass out. The voice of America,
direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na yammacin yau Asabar 11 ga watan Nuwamba 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labaran.
To Aisha, shugaban ma'aikatar wata kungiyar agajin Falastinu wadda ake kira Red Crescent Society ya faɗa a jiya Juma'a cewa an kai hare-hare akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24. Kana duk da kokarin dakile mamayar Rasha da wato a ƙasarsa, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi jawabi mai cike da ƙwarin gwiwa a jiya Juma'a a taron zaman lafiya na Paris. Sannan ɗaruruwan masu fafutukan kare muhalli sun gudanar da zanga-zanga a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, a yau Asabar kenan, da suka buƙaci a tsaurara matakan dakile robobi da kuma wato wasu shara da ka iya kawo cikas ga muhalli.
To kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu kuma za a ji cewa zaben gwamna da ke gudana lami lafiya a jihar Kogin Najeriya. To sai dai wasu masu haɗa ƙuri'a suna cewa
Allah ya rufa mu iyaka su dauke ka hoto kawai su je su dongola jami'ar da suke so su dongola mawa.
To sannan za a ji yadda zaben gwamnoni ke gudana a jihohin Imo da Bayelsa. Kana yayin da shugaban Najeriya Tinubu, Bola Ahmed Tinubu, da tawagarsa ke halartar taron kasashen Afirka da Saudi Arabia ta kira a tattata, bayanai sun fara bayyana kan irin alfanun da Najeriya za ta iya samu.
Za a kawo kuɗi a babban banki na Central Bank saboda a samu sauƙin wahalan wannan kuɗin waje da ake samu.
To muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Yau ma kamar kullum muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta saƙonnin email, amma fa duk waɗannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran. Shugaban wata kungiyar agaji ta Falastinu, wato Red Crescent Society, ya faɗa a jiya Juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24, inda yake zargin Isra'ila da auna asibitocin da gangan a yunkurinta na fidda fararen hula a Gaza. Sashin kiwon lafiya a Gaza na fuskantar hari, inji Marwan Jilani, babban daraktan kungiyar Palestine Red Crescent Society, yana faɗa a wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na bada ƙarin bayani kan abin da ke faruwa. Yana kira ga mambobin kwamitin a madadin ma'aikata da 'yan sa kai da ƙungiyoyin taimakon kiwon lafiya da likitoci da ma nurse a asibitocin Gaza da su yi wato asibitin Gaza da aka yi wa ƙawanya, da su yi duk mai yiwuwa su kawo ƙarshen mace-mace da kuma wahalhalu da jama'a ke sha, inji Jilani. Ya yi kashedi cewa babban injin generator asibitin Al-Quds ya daina aiki kwanaki biyu da suka shuɗe saboda rashin mai. Jilani ya ce mutane da suka rasa matsugudansu sun kai 14,000 suke zaune a wurin baccin marasa lafiya 400 da waɗanda suka jikata. Duk da kokarin dakile mamayar Rasha a ƙasarsa, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi jawabi mai cike da ƙwarin gwiwa a jiya Juma'a a taron zaman lafiya a Paris. Hakika aiki tare da haɗin gwiwa da duk wani da ke kimanta zaman lafiya ne zai kai ga hana mummunan aiki da ake tafkawa da kuma dakile wahalar da mutane ke sha. A wannan fanni kowace ƙasa na da rawa da za ta taka. Yana da muhimmanci mu san da haka. Ya ce babu manyan ƙasashe kalilan da za su yanke shawara akan abin da ya kamata a yi ga duniya. Duk ƙasashe ɗaya ne, kuma kowace na da buƙatar ko kuma kowa ta cancanci a mutunta ta. A hali da ake ce kuma ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai suna da wani ra'ayi na daban akan bada wani taimakon kuɗi na dogon lokaci da ya kai dala biliyan 21.4 na taimakon kayan soji ga ƙasar Ukraine, yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa da kuma mamayar da Rasha ta kai. Daruruwan masu fafutukan kare muhalli ne suka gudanar da zanga-zanga a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, a yau Asabar, inda suka buƙaci a tsaurara matakan dakile sharar robobi gabanin wani taron tattaunawa akan yarjejeniyar kawar da sharar robobi ta duniya. Wakilai daga kasashe sama da 170 ne za su gana a Nairobi a ranar Litinin domin tattaunawa akan matakan da ya kamata a sanya a cikin yarjejeniyar da za a kulla da kasashen duniya don kawo ƙarshen gurɓatar yanayi. Masu zanga-zanga daga sun daga alluna da ke da rubutu kamar haka: matsalolin sharar robobi, matsalolin yanayi, da kuma kawo ƙarshen haɗarin shakar guba. A shekarar da ta gabata ne kasashe suka amince cewa a nan da shekarar 2024 ya kamata a kammala yarjejeniya ta farko ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin magance matsalar sharar robobi da ake samu a ko'ina tun daga kan tsaunuka zuwa cikin teku, wanda ke tasiri a cikin jinin ɗan adam da ma nono.
To, nan ba da jimawa Baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma kafin nan bari mu garzaya Najeriya. Jihar Kogi da ke arewa maso tsakiyar Najeriya na daga cikin jihohi ukun da ake gudanar da zaben gwamna a Najeriya a yau, kuma rahotanni sun nuna cewa an yi zaɓe lami lafiya babu tashin hankali, illa wasu ƙorafe-ƙorafe, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Ɗaruruwan 'yan jihar Kogi ne dai suka nufi rumfunan zaɓe a ranar Asabar ɗin nan domin kada ƙuri'ar zaɓen sabon gwamna da zai mulki jihar nan da tsawon shekaru huɗu masu zuwa. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai, babu wani bayani mara daɗi game da yadda wannan zaɓe ke tafiya a sassa daban-daban na jihar Kogin, sai dai ƙorafe-ƙorafen yin ba daidai ba a wasu yankunan karkara na jihar Kogin. Ko da yake dai a yankin Jiko da ke kusa da Asawa ta ƙaramar hukumar Lokoja, akwai labarin hana wasu masu zaɓen kaɗa ƙuri'arsu bayan an tantance su. Kamar yadda wannan mai suna Muhammadu Garba ya yi ƙarin bayani.
Wallahi rufan iyaka su ɗauke ka hoto kawai su je su dongola jam'iyyar da suke so su dongola mawa.
Na'am, wacce runhuwa kenan, wani gari ne?
Jiko.
O, Jiko, okay, wani local government ne?
Lokacin local government ne. Ko arɗin mu ma da ya zo aka ɗauke shi hoto sai ya ce to ai zai dongola, sai aka ce mishi kawai a an gama shi kenan ya wuce.
To, rahotanni dai daga wannan yanki na nuna cewa babu jami'an tsaron 'yan sanda a wurin, sai dai na 'yan ba. To, amma kakakin 'yan sanda na jihar Kogin, Mr. Williams Aya, ya shaidawa muryar Amurka cewa za su gudanar da bincike akan yadda lamarin ke tafiya a wannan yanki. To, a nan birnin Lokoja kuwa ga abinda wasu daga cikin masu kada ƙuri'ar ke cewa.
Sunana Yusuf Di Khadija, nan Lokoja.
Ga shi kina layin zaɓe, wani hali ake ciki
yanzu? Zaɓe na tafiya daidai yadda ya kamata, ba faɗa, ba komai, babu wani hayaniya, insha Allah.
Ke kin kada taki ƙuri'a?
Ban kada ko ba.
Amma kina sa ran zaki kada?
Insha Allah.
Na ga mata da yawa kun fito nan, me yasa kuka fito da yawa?
Fito da damu kwace mu kada ƙuri'a mu, insha Allah, Allah ba mu nasara.
Sunana Honorable Bin Ebaya Shehu Tijani, ni ne representative na ƙaramin hukuma na Lokoja 1 state constituency a nan Kogi state. To, alhamdulillahi, in ka gani kai ma da kanka da ka zo, ka gan cewa kowa suna jefa ƙuri'a yadda ya kamata, ba kowane hayaniya nan.
Shugaban jam'iyyar APC a yankin Lokoja, Alhaji Mai Kuɗi Bature, ya musanta labarin cewa jam'iyyarsu tana sayan ƙuri'u da kuɗi.
To, yanzu daga kari a tsayanin gurin kuma ga mutane a rayu, kayan kuɗi a wajen?
Mutum zargin amfani da 'yan dabar siyasa da ake ma fatin gwamnati, me za ka ce?
To, yanzu dai Allah ya sa da kai ba kana jihar Kogi, tun da ka zo jihar Kogi kake yawo a nan, kai ka ga ɗan daba?
To, shi ma dai shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar Kogin ya buƙaci 'yan siyasa ne da su rungumi ƙaddara a duk yadda sakamakon zaben ya kasance.
Suleiman Ndala Abdullahi, in ba ba kai ba wani naka zai samu, shine in muka hakura haka lallai ka san Najeriya za ta ci gaba, ba ma Kogin da kawai ba.
Zaben na yau Asabar dai a nan jihar Kogi ana yin shi ne a cikin yanayi na zaman makoki a sakamakon rasuwar shugaban karamar hukumar Lokoja Alhaji Muhammadu Dan Asabi, wanda ya yanke jiki ya faɗi kuma nan take rayi halinsa. Ana sauran kwana ɗaya a fara zaben. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Lakwaja a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga baba da karshen labaran duniya.
Wani harin bazata da kungiyoyi 'yan kabilar Myanmar suka kai ya toshe hanyoyi biyu masu muhimmanci ga babbar abokiyar cinikayyar kasar wato China, lamarin da ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da ke kan iyakokin kasar, kana ya hana biyan harajin gwamnatin mulkin sojin da ba ta samun kudaden shiga da ma kudaden kasashen waje. An shafe makonni biyu ana gwamza fada a arewacin jihar Shan, inda kusan mutane 50,000 suka rasa muhallansu, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana, kuma ya kasance kalubale mafi girma da manyan sojojin wato janar-janar kenan suka gani tun bayan da suka kwace mulki a shekarar 2021. Toshewar hanyoyin sufurin tuni ya haifar da hauhawan farashin kayayyaki a kasuwanni, tare da kawo cikas ga karfin mulki wato gwamnatin mulkin sojan na aikawa da kayan soji domin tunkarar hare-haren. A yau Asabar, ma'aikatar harkokin wajen kuriya ta Arewa ta yi Allah wadai da kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken kan alakar Pyongyang da Moscow. Tana mai cewa kalaman nashi za su kara ruruta wutar rikicin siyasa da na soji ne kawai a yankin. Blinken ya je birnin Seoul a farkon wannan mako bayan halartar taron ministocin harkokin waje na kungiyar G7 a Japan. Ya gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da wasu manyan jami'ai. A ziyarar da ya kai a babban birnin Koriya ta Kudu, ya ce alakar soji tsakanin wato Pyongyang da Moscow tana kara girma da kuma yin hatsari, don haka ya buƙaci Beijing, wato babbar aminiyar Pyongyang kenan, da takwabi Koriya ta Arewa mai makaman nukiliya. Yau Asabar da Pyongyang ta yi Allah wadai da Blinken, tare da cewa kalaman nasa batu ne na kawai da kuma tsokana.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin, jihohin Imo da Bayelsa na su ne sauran jihohin da ake gudanar da zaben gwamnoni a Najeriya a yau. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar Sokoto da ke birnin Yanagua ya aiko mana da rahoto kan halin da ake ciki, ko da yake dai an samu tashe-tashen hankula a wasu sassan jihar, ga rahoton nasa.
Zaben gwamnoni a jihohin Bayelsa da Imo na gudana cikin kwararan matakan tsaro, yayin da aka fara zabe da misalin karfe 8:30 na safiyar yau, sai dai kuma akwai karamcin fitowar jama'a a wasu sassan jihar Bayelsa. Na'urar zabe ta Bibas ta yi aiki sosai a sassa daban-daban na jihohin biyu, to sai dai kuma an samu tashe-tashen hankula musamman a jihar Bayelsa, bayan da bayanai suka nuna wasu 'yan bindiga sun yi awan gaba da wata ma'aikaciyar zabe wadda take kan hanyarta ta zuwa Nambe a gabar ruwan jihar ta Bayelsa domin gudanar da aikin zabe. A baya-bayan nan ma hukumar zabe ta kasa ta tabbatar da afkuwar bacewar ma'aikaciyar tasu, sannan kuma daga bisani komin tsaro suna cewa suna iya bakin kokarin su domin ganin cewa an ceto ta a jihar ta Bayelsa. Haka kuma an tabbatar da wani karamin jirgin kwale-kwale ya kife da wasu ma'aikatan zabe su 12 a gabar ruwan Ije ta Kudu, inda bayanai suka tabbatar da cewa daga bisani hukumar zabe ta ce an ceto su. Al'ummomin jihar ta Bayelsa dai sun fito kwansu da kurkwatar su, sai dai kuma wasu wurare da dama akwai karamcin fitowar jama'a. Ga ma abinda suke cewa a rumfunonin zabe.
In fact, I'm not ready for the election. It turned out that
wannan yana cewa ne na fito a rumfar zabe da nufin kada kuri'a, amma saboda kalubale na tsaro, musamman yadda na ga an jibge jami'an tsaro daban-daban a sassan jihar Bayelsa, wanda lamarin ma ya wuce misali. Ma'aikatan tsaro dai sun yawaita musamman a rumfunonin zabe, to labudda akwai fargaba, kuma rayuwarmu na cikin kalubale, ba mu san abin da ke iya faruwa ba. Shi kuwa wani dan jihar Imo yace,
"I'm quite satisfied with what I have seen so far."
Yana cewa ne a gaskiya na gamsu da irin matakai da aka dauka musamman na tsaro a sassan jihar Imo. Mutane da dama sun fito, kaga wannan mazabar da na kada kuri'a, an kawo kayan aiki cikin lokaci, sannan kuma na'urar nan ta bibas tana aiki ba tare da samun wata matsala ba, kuma bamu da wani shakku za mu kada kuri'a. Kawo yanzu dai ragowar rumfunonin zabe musamman a jihar Bayelsa, zaben na ci gaba da gudana cikin kwararren matakan tsaro. Ita ma jihar Imo dake kudu maso gabashin Najeriya, a baya an samu tashin-tashina, inda kungiyar nan ta IPOB ta rajin Biafra dake kokarin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra ta sanar cewa ranar zabe ba ranar fita bace, to sai dai kuma kungiyar nan ta dattawan Ibo wato Ohanaeze ta yi Allah wadde da ikirarin na yan kungiyar ta rajin Biafra, inda ta umurci al'ummomin yankin musamman jihar Imo da su fito su yi zabe ba tare da tashin hankali ba. Gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzudinma ya kada kuri'arsa a garin Umuma mahaifarsa.
"What I've seen here compared to what happened last time,"
yana cewa ne, "abinda na gani yanzu abin sha'awa ne idan aka kwatanta da abin da ya faru a zaben watan Fabrairu da ya gabata. Mutane da dama sun fito kuma sun kada kuri'arsu, amma muna kira ga jama'a da su shigaba da fitowa domin su kada kuri'arsu. Kuma wani abin farin ciki da na gani shine yadda aka yi zaben cikin kwanciyar hankali. Hukumar zabe ta kasa ta taka muhimmiyar rawa, haka kuma jami'an tsaro sun iya bakin kokarin su don ganin cewa an samu kwanciyar hankali. Kodayake dai ka gani da idonka musamman yadda zaben ya gudana, babu wani tashin hankali. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yanaguwa, jihar Bayelsa, Najeriya.
An gaida na Sokoto. Ta alamu shugaban Najeriya Bola Tinubu da tawagarsa da ke halartar taron bunƙasa tattalin arziki a Saudi Arabia da kasashen Afirka da Saudiya ta gayyato suna sun hango nasara, kamar yadda ministan labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris da ke cikin tawagar Najeriya ya shaidawa Umar Faruk Musa a cikin tattaunawar da suka yi.
Shi shugaba Ahmed Bola Tinubu ya gana da shi Rima kenan, Muhammad bin Salman Crown Prince kenan a Turance, sun tattauna kuma yayi na'am da wato irin abubuwan da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yake a Najeriya, har ce zai taimaka kware da gaske wato kasar Saudiya ta taimaka wajen fannoni da yawa. Na farko maganan karancin kudin waje da ake samu saboda harkar cinikayya, za a kawo kudi a babban banki na Central Bank saboda a samu saukin wahalan wannan kudin waje da ake samu, na farko kenan. Na biyu, ita kasar Saudiya ta zo ta hannun babban kamfanin ta na mai wato Saudi Aramco, za su zo Najeriya za su yi kokarin tada wannan matatan man namu da ke kasa, za a tattada su insha Allah nan da ɗan shekaru kaɗan, ya yi wannan alkawari. Sannan kuma ya ce za su sa kuɗi a fannin noma saboda mutanenmu an lura wato mafi yawancinsu harkar da suke na noma ne, za a zo a sa kuɗi sosai a cikin harkar noma don mutane su samu abun yi. Duk wannan abubuwa ya yi alwashin za a yi su ne nan ba da jimawa ba. Har ya ƙara da cewa za a kafa wani kwamiti tsakanin Najeriya da ƙasar Saudiya, wanda nan da wata shida a samu matsaya. Shin abubuwan da aka ce za a yi da ya za a yi su, kuma yaushe da yaushe ne za a yi su don saboda a cimma matsaya. Wannan alƙawarin ya sha bamban da irin wanda ake a baya, wanda kusan kullum sai a ce za a yi kaza amma kuma a rasa lokacin da za a yi su. Wannan ana kusan a yi su a sau sha yanzu magani yanzu kenan, nan da shekaru biyu Allah ya dawo wannan abubuwan da aka ce za a yi za a gansu a ƙasa.
To ita Najeriya me za ta yi wa Saudiya domin a nuna dai ana tafiya bai ɗaya kuma kowa yana cin moriyar juna?
To ka san na farko dai ita Saudiya kullum mu muna da tarihi mai tsawo tare tsakaninmu da su, kuma tunda Allah ya sa su ga yadda su Allah ya masu wannan albarkan dukiya da suke da shi, za su tallafa ma ƙasar Afirka, Najeriya ma musamman. To ita kuma Najeriya za ta kyautata sanata dangantaka tsakaninta da Saudiya, za ta kuma tabbatar da mutane sun samu aikin yi. Idan aka yi wannan kaga za a samu zaman lafiya ba wai a Najeriya kawai ba, a nahiyar Afirka kuma. Aka haka ta to kowa ya ci gaba kenan, ita kanta Saudiya za ta ci gaba. Ka tuna cewa ba yanzu bane kawai Najeriya ke ta hulɗa da kasar Saudiya, an dade ana ta wannan hulɗoɗi ta hanyar tarihi da kuma wato zamantakewa da kuma bangaren da ya shafi al'adu da sauransu. To wannan tallafi da za a kawo na bangaren cinikayya ko kuma a ce tattalin arziki zai amfani Najeriya kwarai da gaske, kuma idan ya amfani Najeriya ita ma kanta Saudiya za ta amfana, tunda dai muna cinikayya mu ma tsakaninmu da su.
To akwai magana tsaro wanda shine gaba-gaba akan matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Mafiyan abubuwan da kuka tattauna yanzu da kake min bayani ne magana ce tattalin arziki, saka jari da dai sauransu, amma ina magana tsaro ta kwana?
Idan ka tuna bayan ce rashin abugi nake kawo wannan abubuwa, to idan misali aka gyara tattalin arziki mutane suka koma noma suka abun nan, to ana sa ran cewa wannan harkan tsaro shi ma zai ragu aini. Ita kanta Najeriya ka san ba wai zama ta yi ba, tana nan tana ta matukar kokarinta na tabbatar da an samu ci gaba wajen harkar tsaro. To idan aka samu taimako na wajen tattalin arziki, kaga wasu kudaden da ake amfani da su kaga za su koma wajen wannan harka na tsaro da kuma wasu abubuwa domin a samu cin moriya na al'ummar Najeriya.
To akai da Umar Faruk Musa. To kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne wannan shirin ke kawo ƙarshen tattaunawa da Alhaji Usman Shehu, shatiman sarkin zangon Kumasi, kuma sarkin masu tukin adaidaita a Kumasi, inda hukumar birnin Kumasin ta bada umarnin hana masu sana'ar tukin adaidaita shiga cibiyar kasuwancin birnin, lamarin da ke kawo cikas ga sana'ar. A yau za mu tashi ne daga tambayan da wakilin mu Hamza Adam ya masa akan alaƙar ƙungiyarsu ta masu tukin adaidaita da hukumar kiyaye hatsarin rayuwa ta Road Safety ta ƙasa. Sai baƙon namu yake cewa
wato sun zauna da mu ya kai kashi uku ma har cikin abin ganda suke muna, samina zan ce koya ne ma da suke muna, sun ƙara muna wani abu guda ma. Wai ka kunna travelator zaka kwana dama ko hagu, wai ka cire hannu kuma ka nuna zaka shiga nan kaga, amma a cikin abin aida bashi. To me yasa suka ka suna ganin kaman ba yin haka nan na koda me shi hankalin shi bai lura da travelator bai ga nuna motsawa ne, kaga wani abin da suka ma ƙara muna kenan, wanda ke gwada cewa kaman mun zazzauna da su ya kai kashi uku. Masallacin nan suke zuwa su muna abin ga muzan su mu zauna su yi muna su waye muna kai su koya muna yanda ake tuke a kan titi da yanda zaka do inda zaka do inda bai kamata ka tsaya ba, dande duk dai sun muna duk abin da ya kamata sun gaya muna insha Allah ba su da laifi.
Dan kare da mu duba ba ainihin Ghana kadai ne ake amfani da adaidaita sahu ba, wasu kasashe a nan yankin yammacin Afirka wa hasatan tarayyar Najeriya kusan sana'ar adaidaita ma da ta iso ya dade, kuma wasu birane a Najeriya kusan sana'an ta samu karbuwa sosai wa hasatan ma Kano wadda take da kamanceceniya da ainihin birnin Kumasi wajen ma al'ada da dai sauransu. Ban sani ba kasancewa kai babba ne kuma kana da tushi a can tarayyar Najeriya, kun tuntubi magabata waɗanda dama suka dade cikin wannan aiki domin ganin kuma kun samu wani ilimi da za ku inganta cikin wannan harka ya dore na farko, sa'annan kuma ya dawwama a samu amfani a ciki?
Alhamdulillah, gaskiya na Allah ba mu tuntubi kowa ba, mu nan da muka fara. Ubangijin Allah ya ji kan sarkin zango Alhaji Umar Faruk Sa'id, Allah mai gafara, Allah ramshe shi. Wato a takaice shine ya ganni da adaidaita, in ka lura Hanza kuma shi ne kadai ke yawo da adaidaita garinga, ina ina yawo da shi, ina yawo shi wannan sarkin daya daya ya kira ne ce to shatima na ce ranka ya dade aikin ga ana yi tamal daga Najeriya zo tamal, yaya za ku kafa aikin gana? Nace sarki a ganin zango wannan aikin a yace to ai abin da yasa saboda a gankan kan in kai wani ma yayi, amma kai ba kai ba da shekaru ka duba kaza in kai wani yayi kuma kai ba fade ne ganin ka je sa wani yayi kuma har ya zamana kai ne wanda ka fara zaka samu lada wurin Allah. To wannan magana ya buga hankali na zaka samu ladan din. To akan haka ko wani kanin mu ana ce mai Jamal yanzu na America dan baban mu Malin Sidi shi ne kira shi na gaya mai kai ya zamu tuka dai ce kai shi ƴan uwan shi mata ya musu magana. Ya musu magana suka kama adirita muka fara. Na kira wani ga sunan ne jama'a ne muka fara. Na kira Nuri Dini. Muka zauna da muka da shi muka fara mu uku ne muna zarga ababun ga one CD zuwa amma musu ce ba dai bukatar mu ne a yadda da abin har ya kai aka bar tsoro ana iya shiga to kaga asalin kafashi a kumashi kenan to kaga yanda abin yazo kenan amma ba mu tuntubi kowa Najeriya ba
to za ku yi tunanin ko nan zuwa gaba kun tuntubi wasu don saboda ku samu ƙarin ilimi yanda za ku tafi da tsarin wannan aiki don saboda ina da kyakkyawan zato na daga cikin abubuwan da yasa aka haramta muku shiga wasu wurare a nan birnin ku masu shine rashin tafiyar da wannan aiki yadda ya kamata shin zuwaran ku ka samu ku ka gana da su ai za ku samu amfani ko kuwa
kwarai da gaske insha Allah maganan ga kaman kasusa inda ke min kaikai mun zauna kai wanga magana mu yi miti kan shi ya kai so uku to lokacin da muka sashi wadansu abubuwa suka shiga gaban mu shi yasa ban fiye mu aiwatar da wannan ba amma insha Allah muna kan hanya za mu yi wannan don wanda ya riga ka kwana ai ya riga ka tashi su suka fara binciken afirkan gama namu na bakake mu gana ma daga baya muka fara lumi ma duka sun fim sun riga mu yi to kaji abin da ke abu insha Allah mu yi wannan abin
madalla wannan ne karshen tattaunawar da Alhaji Usman Shehu Shatiman Sarkin Zango Kumasi kuma Sarkin ɗan Adaidaita Kumasi da wakilin mu na Kumasi Hamza Adam sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu da wakilin mu na Kumasi da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Nandudu wa Mai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya
to an gaishe ka baba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta sakonnin email sakonmu na farko a yau ya fito daga Yakubu Makiri ta Sharkeji Nuhu mai wanki da guga ta Sharkeji Isa Gurgu mai magani sabon layi birnin Wari da Muhammad Ahmad Usman Tungal Makiri suka ce zafi inuwa kuna mu a karamar hukumar birnin Gwari muna cikin ukuba gaba daya yan fashin daji sun yi karka gida a karamar hukumar birnin Gwari sannan a gabashin birnin Gwari ga yan kungiyar Ansaru suna ta kara karfi amma babu matakan a zo a gani da gwamnatin jihar Kaduna take dauka Allah ka kawo mana taimakonka alfarmar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi kuma Salihu Isa fanna karamar hukumar Dandikan ba jihar Kebbi Najeriya yace VOA Hausa muna kira ga shugaban kasar mu Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya dubi halin da talakan Najeriya ya shiga na tsadar rayuwa wanda hatta kaga magidanci bai iya ciyar da iyalinsa akan tsadar rayuwar da muke ciki kuma ba komai ya jawo hakan ba illa cire tallafin man fetur Allah dai ya kawo mana mafita akan masifar da muke ciki a kasar mu Najeriya madalla to kafin mu karkare ga baba ya sake tawa da labarai a takaice
to a takaice shugaban kungiyar wata kungiyar Palestino ta bada agaji wato Red Crescent Society ya fada a jiya Juma'a cewa an kai hari akan wasu asibitoci hudu a arewacin zirin Gaza a cikin sa'o'i 24 inda yake zargin Isra'ila da auna asibitocin da gangan a yunkurinta na fitar da fararen hula a Gaza sashin kiwon lafiya a Gaza na fuskantar hari inji Marwan Jilani babban daraktan kungiyar Palestine Red Crescent Society yana fada a wani taron committee sulhu na majalisar dinkin duniya duk da kokarin dakile mamayar da Russia ta kai a kasar sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi jawabi mai cike da kwarin gwiwa a jiya Juma'a a taron zaman lafiya na Paris hakika aiki tare da haɗin gwiwa tsakanin wato kasashe masu kimanta zaman lafiya ne zai kai ga hana mummunan aiki da ake tafkawa da kuma dakile wahalar da mutane ke sha a wannan fanni kowace ƙasa na da rawa da za ta taka
to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma zuwa can anjima da daren ku idan Allah ya kai mu wato misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana aji mu dauke da shirin mu na ƙarshe a wunin yau yanzu a madadin Baba Yakub Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona wa Mai da injiniyan mu ne yanzu Alfredo, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan a ƙara sauni lafiya, ma'assalam.